أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Ewa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da girman kai a mahangan alkur'ani mai girma da kuma riwayoyin musulunci. Insha Allah maudu'in mu na yau zamu yi bayani dangane da abin da ya shahi tawalu'i da kuma kankan da kai wanda yake shine yake kishiyantan girman kai. Malaman akhlaq sun yi bayanai masu yawan gaske dangane da abin da ya shahi alaka da kuma irtibati dangantaka tsakanin bahasin tawadu da kuma bahasin takabbur. Waɗannan sifofi ne guda biyu wanda malaman akhlaq suka yi bayani kan cewa suna da gayan alaka da kuma irtibati tare da juna, amma suna kishiyantan juna, kuma kowanne sifa ne mai zaman kanshi kamar yadda zamu gani cikin bayani. Nan wuri yana cewa min alwadih أن التواضع يشكل النقطة المقابلة للتكبر والغرور. Wani abu ne wanda yake bayyane kan cewa kankan da kai ya kasance kenan wani nukta ne, wani digo ne wanda yake muqabala da girman kai da kuma tinkaho da ji da kai. Wa min al-asir al-fasl al-kamil baina hazain al-bahsain. Kuma yana da wahala ya zamanto an bambance, an tantance, an raba tsakanin waɗannan sifofin guda biyu saboda alaƙar da akwai tsakanin su. Walizalika najidu anna hazain al-bahsain mutalazimain fil ayat wa riwayat al-islamiyya. Shi yasa muke ganin cewa waɗannan bahsusi guda biyu, wato bahsin takabbur da kuma bahsin tawadu, girman kai da kankan da kai, bahsusi ne guda biyu wanda suke mulazama da junansu. Yana da wuya a ambaci ɗaya bai ambaci ɗaya ba. Duk lokacin da aka yi bayani, ayoyi suka yi bayani kan ɗaya, za su yi bayani kan ɗaya. Haka nan duk lokacin da hadisai da riwayoyi na musulunci suka yi bayani kan ɗaya, za su yi bayani kan ɗaya. Wakazalika fi kalimati ulama'i al-akhlaq. Haka nan ne idan mun muraja'a a cikin kalmomin malamai na akhlaq, za mu ga cewa suna tabbatar da cewa akwai mulazama tsakanin waɗannan bahasusin guda biyu, ta yadda duk lokacin da aka yi ambaci bahasin takabbur, sai bahasin tawadu kuma ya shigo a ciki. Saboda haka fa inna zamma ahaduhuma zamma ahadihima yulazimu madhal akhar. Duk lokacin da aka yi zargin ɗaya daga cikinsu, to yana lizimtan yaba ɗaya daga cikinsu. Wato duk lokacin da aka zargi girman kai, aka nuna cewa sifa ne wanda yake mummuna, to lokaci guda kuma za ka samu cewa ana yaba ma ƙanƙan da kai, sawa an cikin riwayoyi ne ko cikin ayoyi ne ko cikin bayanan malaman akhlaq. Saboda haka wa kazalikal aks, haka nan ne aks ɗin shi. Duk lokacin da aka ambace wani, aka yaba shi ɗaya daga cikin waɗannan sifofin guda biyu, to za ka samu kuma fil muqabil ana zargin ɗaya daga cikin sifofin. Kenan fa inna amaliyata tamjid wa fana ala tawadu yastalzim kazalika zammu takabbur. Kenan duk lokacin da ake girmama, ake yaba, ake begen ƙanƙan da kai, to wannan yana istilzamin ya kasance an zarge girman kai wanda yake shine sifa wanda yake muqabala da shi saboda kenan wa hadha min qabil madh al ilm wa thana ala al alim wal mutaallim allazi yaqtarinu da'iman ma'a dhamm al jahl wa at tawbih lil jahil wannan misalin shi shine kaman duk lokacin da aka yaba ma ilimi aka girmama ilimi haka nan aka girmama malami da kuma almajiri wanda yake neman ilimi to zaka samu kuma a bangare guda ana zargin jahilci da jahili da wanda bai da ilimi saboda kenan wannan bayanin da muka ce bayani na tawadu yana da alaka ga karfa da bayani wanda ya gabata na takabbur saboda haka zaka samu cewa alakan da adda kai tsakanin tawadu'i da kuma takabburi alaka ne na diddain wato ba alaka bane na naqidain kan abahsin mantiq suna irin wannan bayanin kan cewa alakoki tsakanin abubuwa guda biyu alaka ne na kishantaka wanda adda koyi tsakanin takabbur da kuma tawadu ba alaka bane wanda ya kasance na naqid ma'ana wanda yake warware wani wato samon ɗaya daga cikin su yana nihin ba ɗayan kwata-kwata wannan ba haka bane saboda takabbur da kuma tawadu kowanne daga cikin su sifa ne wanda yake saman me kuma yana nan a cikin zuciya yana zaman kanshi ba lalle bane a ce duk lokacin da aka samu takabbur to babu tawadu ko duk lokacin da aka samu tawadu babu takabbur kaman misalin wujud da kuma adamul wujud misali kaman da suke bayani kenan ba wani al'amari bane wanda za a ce misali in an samu ɗaya daga cikin waɗannan sifofin guda biyu yana nan kenan babu ɗayan kwata-kwata shi yasa muke gani cikin ruwayoyi na musulunci akwai bayani na Imam Ali alaihi salam wani magana wanda yake mai kama da haka wanda yake tabbatar da cewa alaƙan da adda kai tsakanin waɗannan sifofi guda biyu sifan takabbur da kuma sifan tawadu shine alaka na didda Imam Ali alaihi salam yana cewa wanda yazo a cikin gurarul hikam yana cewa daddul kibra bitawadu ku kishiyance girman kai da kankan da kai wato ko da yake kasance kuna amfani da kankan da kai da kuma hudu'i da tawadu'i a muqabilin girman kai da kuma tinkaho da ji da kai saboda kenan wannan ya nuna mana alakan da adda kai tsakanin waɗannan sifofin guda biyu sifan girman kai da kuma sifan tawadu'i alaka ne wanda yake na didda ana iya samun girman kai lokaci guda kuma a samu kankan da kai kowanne sifa ne wanda yake saman me kuma yana zaman kanshi ba yana nihin idan an samu ɗayan ba babu ɗayan kwata-kwata saboda haka idan zamu koma ma ayoyin alkur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da abin da ya shahi tawadu'i da kuma muhimmancin shi da kiman shi da kasantuwan shi abun yabo ne a muqabilin girman kai yana zamu ga cewa alkur'ani yayi bayani sosan gaske a cikin ayoyi daban-daban dangane da haka din hakanan ma riwayoyin addinin musulunci sun yi bayani dangane da haka al misali muna da aya wadda ta zo a cikin suratul ma'ida aya ta 54 Allah ta'ala yana bayani yake cewa ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin Allah subhanahu wa ta'ala nan wurin yana bayani dangane da wasu majmu'a na mu'minai waɗanda riaya da kuma inaya ta Allah subhanahu wa ta'ala ta game su wato su kasance suna son Allah sannan kuma Allah ta'ala yana son su. Daya daga cikin sifa mai matukar muhimmanci na waɗannan mu'minan wanda Allah subhanahu wata'ala yake son su, kuma suna son Allah subhanahu wata'ala, kuma ya Allah ta'ala ya alƙawari zai zo da su a badalin waɗanda suka yi ridda suka koma bayan bayansu suka bar addinin Allah subhanahu wata'ala. Daya daga cikin sifa wanda yake bariz bayyananne cikin sifofin waɗannan mu'minai shine cewa su waɗannan mu'minan suna mu'amala tare da ƴan uwansu mu'minai da sifa da kuma ɗabi'a na tawadu, suna masu ƙanƙan da kai ne kamar da Allah ta'ala ya ce azillatin 'alal mu'minin, wato sun kasance masu tawadu ga ƴan uwansu mu'minai, masu ƙanƙan da kai ga ƴan uwansu mu'minai, ba mutane bane masu girman kai, masu tinkaho da junansu wanda suke dauki da gurur da kuma ujub, mutane masu ƙanƙan da kai. Hakanan kuma a muqabil ƙanƙan da kai ga mu'minai sun kasance mutane ne masu izza akan kafirai, a izzatin al-kafirai. Kenan wannan sifofi ne guda biyu masu muhimmanci waɗannan mu'minai suke amfani da su kuma suka sifanto da shi a wurin mu'amala da ƴan uwansu mu'minai da kuma kafirai. To sun kasance suna da tawadu, suna da ƙanƙan da kai lokacin da suke mu'amala da ƴan uwansu mu'minai, amma kuma sun kasance mutane ne masu izza wanda ba su daukan kaskanci a muqabilin kafirai. Wannan shine sifan mu'minai bayan Allah subhanahu wata'ala mana garta. Amma abin takeici irin wannan zamanin da muke ciki mun samu kanmu mu'minai wanda suke karban sunan mu'minai sun kasance ba su dauke da wannan sifa din. Bil aks kake gani cewa yanzu musulmi tsakanin su sun yi shikurin izza, suna iya su wulakanta junansu ko su kafirta junansu ko su kashe junansu ko su la'anci junansu ko su buge wuyan junansu ko abin da ya kama da haka. Amma idan suka huskanci arna makiya Allah kafirai, za ka same su mutane ne masu ƙanƙan da kai, masu jin tsoro. Abin ya canza. Wannan ma yana isbatin cewa lallai imaninsu da alaman tambaya. To wanda ake kira mu'mini a wannan zamani kuma suke ɗauke da irin wannan sifa akasin abin da Allah ta'ala ya ambata, lallai akwai alaman tambaya dangane da imaninsu. Kenan wannan sifa ne wadda take da matuƙar muhimmanci, madaman ta kasance sifa ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗanda suke son shi kuma yana son su, kuma ya alƙawari zai zo da su badalin waɗanda suka yi ridda. Kenan tabbas sifa ce mai matuƙar muhimmanci wanda ya dace kasance mutum ya yi tunani wurin ganin cewa ƙaƙan da zai ƙoƙarin samar da wannan sifa ɗin a cikin zuciyar shi, sannan zamanto ta gudana a cikin dukkanin mu'amalolin shi na yau da kullum tsakanin shi da ƴan uwansa mu'minai. Hakanan muna da aya cikin Alkur'ani mai girma cikin suratul Furqan aya ta 63. Allah subhanahu wata'ala na bayani kan bayansa managarta wanda ya jingina su zuwa gare shi, ya ce wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Allah ta'ala ya ce bayina sune waɗanda suke tahiya akan ƙasa da sifa na tawadu'i da kuma ƙanƙan da kai. Mutane ne wanda ba su da girman kai a lokacin da suke tahiya, ba su tahiya ta taƙama, ba su tahiya ta ji da kai, ba su tahiya na masu girman kai. Sannan saboda natsuwansu a cikin hanya na Allah subhanahu wata'ala da girman shaksiyansu, ya sa a duk lokacin da jahilai suke musu izgili, suke musu istihza'i, suke wulakanta su a lokacin da suke tahiya, ba su maida musu saboda girman shaksiyansu. Qalu salama, sai su ce aminci. Wato su ba su da daman da za su mai da ma jahili magana, sun yi ƙarhin nan saboda tarbiyyar da suka samu a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda iltizaminsu da koyarwa irin na addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Jahili idan yi magana ka biye masa, to kai ma ka zama irinsa. Hakanan idan mutum ya yi zagi, kai ma ka biye masa, to ka zama to irin shi. Kaman kare ne ya yi maka haushi, kai ma ka rama kai masa haushi, ka zama irin shi. Kenan idan shaksiyarka tana da girma, kana da azama na shaksiya, ka yi iltizami da koyarwa na addinin musulunci, ka ginu a cikin koyarwa na addinin musulunci, sifanka shine tahiya a doron ƙasa da ƙanƙan da kai. Hakanan kuma idan jahilai sun yi maganganu wanda ba su dace ba, za ka ce musu salama, to aminci. Wannan kenan muhimmancin sifa na tawadu'i a cikin Alkur'ani mai girma, cikin wannan ayu guda biyu wanda muka ambata. Insha Allah muna fatan mun amfana a cikinsu. Sauran ayoyi da ma hadisai masu girma na musulunci insha Allah za mu ambace su cikin darasin da zai zo. Da fatan mun amfana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.